والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايها كيوم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin Lahadi 25 ga watan goma shekara 1998 miladiya dan ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid. Wannan kuma shine darasi na 27. Za mu tashi babu ma jaa fitan jimi, babu ma jaa fitan jimi. Wannan babi yana magana dangane da abin da yazo na nassoshi na shari'a game da at-tanjim. To malamai sun yi fassara biyu game da at-tanjim. Waɗansu malaman suka ce shine koyan ilimin taurari. Menene hukuncin koyan ilimin taurari? Za mu gani a cikin wannan babi. Waɗansu malaman kuma suka ce a'a, shine jingina tasirin al'amuran da ke faruwa a sararin duniya zuwa ga taurari. Shin hakan ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba? Jingina mutuwarwa ne ko haihuwarwa ne? Ko wata musiba da za ta sauka a ƙasa, ko saukar ruwan sama, ko dausayi da yanayi mai kyau da za a samu na damana ko na kaka, dingina hakan zuwa ga taurari, menene hukuncin hakan a shari'ar musulunci? Wannan shine ake nufi da at-tanjim, domin daga annajmu ne, annajmu kuma shine tauraro. Qala al-Bukhari fi sahihihi, Imam al-Bukhari ya faɗa a cikin ingantaccen littafinsa Sahih al-Bukhari, yace qala Qatada, Imam Qatada ya faɗa, shine Qatada ibn Du'ama, ibn Qatada ibn Aziz, wanda Imam Zahabi yace fasa Hafiz al-Asri, qudwat al-mufassirin wal muhaddisin, jagoran malaman tafsiri da malaman hadisi a zamaninsa. An gane ku? Imam Qatada yace khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalath, Ubangiji Ta'ala ya halicci waɗannan taurari da muke gani a sama domin hikimomi guda uku, shine ma'ana lisalatu, dan hikimomi guda uku. Hikima ta farko zinatan lissama, domin su zanto kawa da ado ga sararin samaniya. Hikima ta biyu warujuman lishayatin, domin su zanto masu kai hari ga shaidanu waɗanda suke yunkurin sauraren abinda mala'iku ke faɗa a sama, dan su sato wata kalma su zo su yaɗawa waliyansu a sararin duniya. Hikima ta uku wa alamatin yu ta dabiha, Ubangiji Ta'ala ya sanya waɗannan taurari kuma dan su zanto alamomi da ake shiryuwa da su. Abin nufi da cewa alamomi da ake shiryuwa da su, galibi waɗanda suke kulawa da ilimin taurari sukan gane alƙibla da daddare a cikin duhun dare, ko da ba da rana ba, ta hanyar lura da taurari, cewa galibi tauraro kaza idan ka ga ya fito to gabas za ta zanto kaza, ko kaza zai zama kudu ko arewa ko kaza. Imam Qatada ya ce wannan su ne hikimomi guda uku. Waɗannan hikimomi guda uku da ya ishara zuwa gare su ayoyin Alƙur'ani sun nuna. Allah ce walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-shayatin, mun kawata sararin samaniya da taurari, sannan mun sanya su zanto ko masu kai farmaki ga shi. Inna zayyana as-sama'a ad-dunya bizinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Ako Ubangiji Ta'ala ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, haka yace wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, a cikin suratul anam. Da haka waɗannan ayoyi sun fayyace mana hikimomin sanya taurari a sama. Shine kata da ke cewa hikimomi ne guda uku waɗanda ayoyin Alƙur'ani suka yi ishara zuwa gare su. Faman ta'awwala fiha ghayra zalika, dukkan wanda ya fassara taurari da wani abu ba waɗannan guda ukun ba, akhta'a, hakika yayi kuskure, wa adaa nasibahu, kuma ya tozaltar da rabonsa na yin imani da Allah, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, kuma yayi kakale wajen kokarin sanin abinda ba ya da ilimi a kansa. Ma'ana dukkan wanda yake zai kula da kai kawo din taurari dan fayyace arzutan wane ko talautan wane ko daukakan wane ko kaskantar wane, hakika yayi takallufi kakale wajen neman ilimin da ba a iya saninsa, domin ilimi ne na gaibu, babu wanda ya san gaibu kuma sai Allah. wannan shine magana Imam Qatada. Wannan asar Imam Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa mu'allaqan ba tare da sanadi ba. Abdurrazzaq As-Sanani ya rawaito shi cikin littafin sa Al-Musannaf, haka Abdu bin Humayd da dai sauransu. Haka al-Imam wato al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin Kitabun Nujum shi ma ya rawaito wannan asar. Dan haka dai asar ne tabbatacce daga Imam Qatada. Amma idan muka lura a nan gurin, wato malam ya gadarce shi, haka Imam Bukhari ya gadarce shi, amma akwai inda malamai suka kawo shi da tsawon shi, zan karanta mana domin mu ji shi gaba ɗayansa. Abinda Imam Qatada yake cewa, innama ja'alallahu hadhihi an-nujuma li thalathati hisab, Ubangiji Ta'ala ya sanya taurari da muke gani a sama don manufa guda uku, domin hikimomi guda uku. جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين سزنتو أدا أدوغ سما سزنتو ألامومي دأكي سريوا دسو سزنتو كما ما سكي هريق سيطان فمن تعطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه دكا وان بي ينقل فسر كيكا وانتو لليد وانا ابن دبا وانا با تيافت رأيه سن وأخطأ حظه يا كسكلي وربنسا إيماني وأضاء نصيبه يا توزن سد ربنسا وتكلف ما لا علم له به كما يا إكاقلي وجم فوكو ورسن أبن دباب ينزل أي أسن ستهن يزيب وإن ناسا جهلا أنسى موتن سمتاني جاهلي بأمر الله بمدى الأمر إن الله قد أهدسوا في هذه النجوم كهانة ثم فارر دبوكا كتهن يتولي سكلت ولارو سفسر مكونا أبن دباب ko ka kammala ginin gidanka a cikin wani wata kaza a dare na kaza ko yini kaza su kalli sama su ce a daidai lokacin hudu wata laro kaza ne ka kammala ginin gidanka ko aka ci sa'a ka bude sabon kantinka na kasuwa ko ka dare karagan mulki turi kaza dan haka wannan alama ce ta nasara ko alama ce ta cewa za ka tsaka a gane ku suka rinka cewa man a'arafa bi nadami kaza wa kaza kana kaza wa kaza dukkan wanda ya aure lokacin kunnowar tauraro kaza to kaza da kaza za su faru wa man safara bi nadami kaza wa kaza kana kaza wa kaza wanda yayi tafiya yayi bulagoro dan fatauci ko wata manufarsa a daidai lokacin tauraro kaza to da kaza za su faru wala amri ma min nadamin illa yulad bihi al-ahmar wal aswad yace kai to ba su da masaniyin cewa ai ba wani tauraro da zai fito face a sanadiyyan fitowarsa din a daidai lokacin fitowarsa ya dace an haifi wani fari ko wani bakin fata wattawilu wal qasiru wani a haife shi dogo wani da jere wal hasan wad damimu wani a haife shi mai kyau wani kuma ya zanto mummuna wama ulima hadhihi an-nujum wa hadhihi wama alima hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-dabbatu wa hadha at-ta'iru bi shay'in min hadha al-ghaibi yace da tauraro da kuke ji da gani da dabbobi da kuke tanfawa da tsuntsaye kai kawo din su ko tashin su da kuke fassara shi duk waɗannan al'amurra ba su da wata masaniya na wani abu na ilimin ghaibi walau anna ahadan alima al-ghaiba da a ce a sararin duniya akwai wanda ya dace ya san ghaibu inji katada la alimahu adam da annabi adam alladhi khalaqahu allah bi yadihi wanda shine allah ya halitta da hannunsa wa asjada lahu malaikatahu ya umarti malaikunsa kuma su yi masa sujada wa allamahu asma'a kulli shay ya sanar da shi sunayen komai wa allama adam al-asma'a kulli da a ce zai san gaibu to da a cikin abin nan an sanar da shi da gaibu amma cikin duk abin da aka sanar da shi babu gaibu tunda annabi adam bai san gaibu ba men babu auda wanda ba shi ba kuma ba zai san gaibu wannan shi ne cikakken asar din kamar yadda Imam Qatada ya kawo shi idan muka lura da wannan asar din shikenan abin da yake nuna mana al'ummar musulmi alakar mu da taurari tsakanin alakar mu tsakanin mu da taurari wato shine mu fahimci waɗannan al'amura guda uku da Qur'ani ya nasa mu gane hikimar Allah wajen sanya su zanto masu haske masu kawa da dare wannan ko zai fi bayyana ga mutanen ƙauye sama da mazauna birni kuma zai fi bayyana a dararen da wata bai baya da haske kamar daga daren 20 zuwa can wato ana cikin duhun dare zai fi bayyana sama da kwanakin da wata yake da a kwanakin da wata baya da haske ko baya fitowa da wuri a wannan lokaci taurari ne suke mai gurbin wata a sararin samaniya ta dan su gani kyau waɗansu jajaye waɗansu farare waɗansu kuma ruwan bula waɗansu manya waɗansu ƙanana waɗansu tawabi tabbatattu waɗansu kuma idan kana kallon su suna tafiya waɗansu saman waɗansu sai idan su gwanin ban sha'awa a sama kuma abin mamaki shine wato ba a makalle suke a sararin samaniya ba a'a suna yawo ne dan wani kan wani yake wani tauraron yana sama, wani na ƙasa da shi, wani na ƙasa da shi, haka suke da juna. Wani kaga ya zo ya haye dan uwansa, wani ya rufe dan uwansa, wani lokacin wata ya zo kuma duk ya rufe su gaba ɗaya. Idan kana kallon gudanarsu a sararin samaniya, to idan ka kalli wannan sai ka gane hikimar Allah wajen gudanar da waɗannan makhluka. Abin da yake gudanar da su shine kudaran Allah da ilminsa da iyawarsa da gwanantawarsa. Abu na biyu kuma, irin yadda idan kana kallon sama za ka ga wani lokaci tauraro ya wuce kamar da aman wuta, irin yadda suke kai hari ga aljanu a yayin da aljanu suke kokarin taso maganar manzo. Abu na uku kuma, yadda ake amfani da su wajen gane alƙibla ko idan matafiyi ya yi ɗimuwa, wannan mutanen da sun yi amfani da wannan, haka a yanzu din ga waɗanda suke kulawa da wannan ilimi. Dan saboda haka Imamu Qatada yace wannan kawai shine hikimomin samar da taurari a sama. Amma ba an halice su bane ba dan mu gane cewa idan kai aure daidai lokacin taurari ka zai fito ya dace, ko idan kai daidai lokacin taurari ka zai fito dace. Wannan ba a saukar da gudan wannan ba. Fassara taurari domin yunkurin gano ilimin gaibu na arziki ko talautarwa ne, wannan wato ba shi ne dalilin da yasa aka halice su. Dan haka duk wanda yayi wannan ya tozaltar da rabansa. Kun bayyana da kyau. Wa kariha Qatada ta'alluma manazil al-qamar. Imamu Qatada yana ganin wato bai dace ba koyan sanin masaukar taurari, a masaukar wata. Wata yana da masaukai masaukai har guda 28. Kowane dare akwai masaukinsa, kowane dare akwai masaukinsa. Akwai wanda suke koyi ilimin taurari wanda suke gane wannan masaukai ainihin da al'amuransu. Malamai suke cewa Imamu Qatada yana cikin malaman da suke ganin cewa bai dace koyan wannan ba. ولم يرخص ابن عيينة فيه هكا الامام ابن عيينة شين سفيان ابن عيينة ابن ابي عمر الامام الكبير حافظ الاصري شيخ الاسلام ابو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي شيما يتي باي 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 دا رنغو مي با دنگن دا كوي علم تولينا انغاني كو مالك ذكره حرب انثما امام حرب شين يرويتو ون مغنى دا كتادا da kuma Sufyan ibn Uyayna. Al-Imam Harb kuma shine Harb ibn Isma'il ibn Muhammad al-Karmani, yana daga cikin daliban Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Imam Ahmad bin Hanbal. Ya mutu a shekara ta 280 bayan hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wa rakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq. Amma waɗansu daga cikin malamai shine Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Ishaq ibn Rahuya. Su suna ganin cewa ya halatta koyan sanin masaukar wata, dan saboda ka yi amfani da wannan wajen fayyace lokacin fitowar rana ko faduwarta ko lokutan da lokutan sallah. Wannan idan kana da ilimin da zaka gano wannan babu laifi, sun yi rangwame. Imam Ahmad bin Hanbal ya yi rangwame, Imam Ishaq ibn Rahuya shi ma ya yi rangwame. Ina fatan kun fahimta. Ba ta kace da abinda malamai suke fayyacewa. Suka ce shi ilimin taurari iri biyu ne. Ilimi na farko shine ilmu ta'sir. Ka koyi ilimin taurari wai dan ka gane tasirin da kowane tauraro yake da shi. Shine mutum ya kafa hujja da gudanan tauraro ko fitowarsa dangane da wani abin da ke faruwa a sararin duniya. To alal haqiqa wannan kuskure ne. Malamai sun kai shi da cewa shirka ne. Domin duk wani yunkuri da zaka yi na gano arzikin wane ko talautar wane dan kawai abu kaza ya faru cikin tauraro kaza ko lokacin da tauraro kaza ya fito, to wannan yunkuri ne na yin tarayya da Allah cikin abin da Allah ne kadai yake banta da cikin ilimin gaibi. Dan Allah ce ko la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Dukkan wanda yake da awar kuma sanin gaibi, to kamar yayi tarayya da Allah ne, tarayya da Allah kuma cikin rububiyya, wanda ko kafiran da bace wannan tarayya da Allah cikin rububiyya. An bayyana ku nau'i na biyu daga cikin nau'in ilimin taurari shine ilmu tasir, shine kafa hujja da gudanan rana ko wata, kafa hujja da fitowar waɗansu taurari dan ka gane alƙibla. Irin wannan nau'i shine malamai suke rangwame cewa babu laifi idan mutum ya koye shi. Waɗansu ma suna ganin cewa a samu a cikin al'ummar musulmi waɗansu sun san wannan ilimin, ya zama dole, wato suka sanya koyansa ya zanto farzun alal kifaya. Cewa dole a samu a cikin al'ummar musulmi waɗansu sun koye shi, dan saboda yana taimaka musu wajen gane alƙibla, wajen sanin lokutan sallah, musamman idan aka samu lokacin da yanayi ke rikicewa a sakamakon damana ko kuma lokacin sanyin hunturu, rana ba ta fito ba, ballantana ka gane cewa ta bar tsakiya ta hanyar kallon inuwarka, ka gane kuma lokacin annabi ya fito. a wannan lokaci koyon ilimin taurari dan fayyace lokacin tare da izina da agogo wannan kaga shine abin da zai yi ku gane lokacin ko kuma lokacin da mana an yi na ana ruwan sama rana ba ta samu fitowa ba ballantana ka kafa izina da ino ka cewa lokacin sallah yayi na azhar ko na asar a wannan lokaci duk koyon ilimin taurari ta wannan fage zai taimaka ko da daddare gane lokacin sahur yayi lokacin cetowa alfajir yayi lokacin a sahur kuma ya riga ya wuce alfajir ya riga ya keto duk wannan yana abin da za a iya gane wannan yana daga cikin abin da malamai suka ce koyon saurin al'ummar musulmi ba ya zama farazin alal kifaya a kowane gari a samu wani adadi wanda sun isa su gamsar da al'ummar gari ba sai kowa ya koya ba ya zama wajibi idan aka rasa a gari to duk sun faru sun saba wa Allah sun saba masa dole su hada kuɗi su biya wa wani scholarship da je wata kasa ya koyo wannan ilimin ya dawo ya ci gaba da yin bayani sun suna son su yi addinin su daidai kun fahimci wannan da kyau dan haka maganar malamai waɗanda suke cewa makruhi ne su suna magana akan koyon ilimin tauraro na farko da nau'in farko wanda suka bada rangwame cewa a iya koya kuma su kuma koyon ilimin tauraro nau'i ne dan haka maganar su ba ta cin karo amma kalmar makruhi da aka yi amfani da ita su a wurin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kalmar makruhi dai da take da haramun tauraro dan haka in sun ce abu kaza makruhi ne suna nufin cewa haramun wannan kuma sun bi uslubin alqur'ani ne dan alqur'ani mai girma ya zano waɗansu laifuka waɗanda ya hana su daga cikin su akwai shirka la taj'al ma allahi ilahan akhar fataqauda madmuman mafzuda sannan kuma aka kawo maganar mutun ya tsawa ga iyayensa wala tanharhuma aka ce karfe musu tsawa wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima sannan aka ce la taqrabu zina sannan aka ce wala taqrabu mal yatimi wala taqrabu mal salaka wala taqtulu an-nafs allati harrama allah karshe ta ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukan waɗannan aurin allah makruhi dan allah shirka makruhi ce zina makaruhi ya ce kisan kai makaruhi ne cin dukiyar malaya duk wani mai matsayinsu haramun ne shi yasa magabata cikin sahabbai da tabi'ai ba sa son su wuce usulubin qur'ani a zuciyarsu sun san haramun ne a su a yaransu in sun ce makaruhi dai dai ke da kake haramun saboda wannan shi ne yaran alqur'ani yaran fuqaha'u na ƙarshe su ne waɗanda suke bambance tsakanin makaruhi da kuma haramun haramun wanda yake a laifin da yake akwai hukuba a ciki idan mutum ya aikata makruhi abinda babu hukuba a ciki kaga wannan yana da kyau abinda zai taimaka maka idan ka dan ce Imam Malik ya ce kaza makruhi ne ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad bin Hanbal ko Ishaq bin Rahuya kar ka dauka makruhi irin da malaman suke yi da abinda da yake ina fatan kun fahimta da kyau wa an abi Musa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ثلاثة يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه أن كربوا أن حديثي دقى أبو موسى حين عبد الله بن قيس الأشعري قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من الله سبت قريش دقى لنجدا سياتي ثلاثة لا يدخلون الجنة mutum uku ba za su shiga aljanna ba farko mudminul khamri wanda ke dimantan shan giya na biyu wa qati'ur rahimi mutumin da yake yanke zumunci baya sadar da zumunci tsakaninsa da ƴan uwansa na uku wa musaddiqun bisihri da mutumin da yake gaskata sihiri idan an yi masa an gane ku to me ake nufi da mutumin da yake gaskata sihiri a nan gurin sihiri dai kan gaskiya ne cewa akwai shi kuma yana da tasiri yaddanka cewa sihiri akwai shi kuma yana da tasiri wannan ba sai hadisi yake nufi ba a'a yin aiki da sihiri din yi imani da sihiri din aiwatar da shi ma'ana ai maka duba ka yarda kaga ai ka gaskata sihiri ai maka bokanci ka yarda ka gaskata sihiri sannan kuma a fassara maka gudanan taurari shi ma ka yarda cewa idan kai abu kaza a lokacin fitowar tauraro kaza zaka tabe ko zaka ci nasara ka yarda da wannan shi ma dukkan nau'i na bokanci da sihiri nau'in na bokanci da duba dan haka shi yasa malam ya kawo wannan hadisi a nan gurin dan ya kasance gaskata abin da ya shafi ilimin taurari dan gano daibu yana cikin abin da ake nufi da gaskata shi to sai dai kuma wannan hadisi da ihi ne Nasiruddin Albani ya dhaifantar da shi a cikin Dha'iful Jami'u Sabil karkashin hadisi na 2597 amma abinda hadisin ke nunawa waɗansu hadisan sun zo da shi misali haramcin shan giya wannan abu ne a sarari da nassin alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kuma annabi ya nuna dukkan mutumin da ya sha giya sallarsa ta kwana 40 ba za a karba ba dole sai yayi in yayi ya sauke wajibi amma ba za a baki ba sakamakon kurban giya kaga wannan akwai barazana mai girman gaske to mutum kuma ya tashi ranar tashin kiyama babu sallah to yace me ai ka san dan jahannama ta tabbata lahu a gare shi in ba rahmar Allah ta yi qati'ur rahim sadar da yanke zumunci kuma wannan hadisai da dama sun zo waɗanda ta bangare biyu na farko waɗanda suke kwadaitarwa game da sadar da zumunci din wanda annabi ke nuna sadar da zumunci yana sanya mutum wato ainihin albarka cikin arziki a yalwata ma dukiyar kamar yadda yake sanya a yalwata maka kwanakinka na duniya idan an kaddara ma shekara 40 in kana sadar da zumunci sai Allah ya kara ma ko 5 su zama 45 ko 50 sakamakon sadar da zumunci wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka kada ka ce ai ba a ƙari ba a rage a Allah yamma Allah ma ya sha wa yusfi abin da ya rubuta ya ga dama sai ya tabbatar da shi in ya ga dama kuma ya shafe wanda zai ce masa dan me kai haka kada ka ce Allah ya ce walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha har yanzu ajalin ne ba sai ya kuma ya ƙara bayan ya ƙara ne in ya ƙare kuma ba zai rage ba amma in ka ƙare wani sabobin da za a ƙara ma kuma sai ya ƙara har yanzu dai ba za ka dawo ba dan haka dai ayar tana nan bata cikaro da waɗannan hadisi an gane ko dan haka akwai bukatun kaga akwai hadisin da suke faɗakarwa dangane da sadar da zumunci har annabi ke cewa laysal wasilu bil mukafi wa innamal wasilu man idza quti'at rahimuhu wa salaha wanda in an ziyarce shi shi ma ziyarta inda aka yi masa haihuwa dangin su sun yi masa taimako shi ma in an yi musu kuma sai bai kai musu inda ya tashi aure sun taimaka musu shi ma in sun tashi sai kai musu in ko musu yau ba zai ba annabi ce wannan ba shine misalar da zuwa shi wai ce wannan kawai mai ramuwa ne biki ne in an yi masa yi walbani walbata hadisin hausawa kawai yake yace wa innamal wasilu haqiqanin mai sadar da zumunci man idza quti'at rahimuhu wa sala shine wanda in an yanke zumunci shi sai kulla idan ƴan uwansa sun yi masa rowa shi kuma sai musu tauta idan an yi masa haihuwa ba su zo masa barka ba shi in an yi musu sai ya je in ya tashi aurar da ƴaƴan dansa ko ƴaƴansa ba su zo sun taya shi hidiman biki ba su in sun tashi sai ya je ya musu annabi ce wannan shine mai sadar da zumunci na hakika amma wancan na farko mai ramuwa ne kawai dan biki ne idan an yi masa yayin ba ya masa ko ba zai to kaga duk wannan hadisin suna faɗaitarwa game da wannan sai kuma hadisai a waje daya da suke tsawatarwa suke razana zuwa game da misadar da zumunci wannan kuma su ma suna da yawa dan haka wannan shi ma abu ne tabbatacce gaskata sihiri kuma wannan ai mun yi bayani ma babu ma da abin sihiri a baya dan haka ɗaya kun matsalolin da hadisin ya kirga wato duk suna nan a cikin shari'a ta hanyar waɗansu dalilan amma muna magana jerin su cikin wannan hadisi da wannan bayani hadisin dhaifi ne amma wannan baya hana zuwan su a cikin waɗansu hadisan ko karkashin waɗansu ayoyi kamar yadda misali ya gabata kun fahimta da kyau fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko alhikmatu fi khalqin nujumi mun fahimci kaɗan daga cikin hikima karkashin halittar taurari shine hikimomi guda nawa guda uku mun yi bayanin su الثانية مسألة تبيو الرد على من زعم غير ذلك واتو ما يد مرتني كم متمن دا يا قدرتي وانا ابو كيش يرحك قمر تولاري دا الثالثة مسألة تأكو ذكر الخلاف في تعلم المنازل واتو ساقان دا مالا ميسكي دنغني دا وين إلى بنت تولاري كوسن بمساوكا مسا واتو سمي ساقاني واتن سن حرم تا واتن سكما سن بعد لنغو ميسي وآئيكو بياني كما يقبات أبايا الرابعة مسألة هدو الوعيد في من صدق بشيء من السحر واتو نرفان عذابا فو بلازنا دنگني دي متمن دي قسكت ونا ابو نسحر ولو عرف انه باطل كودا ياسن ابو مقرناني اما يقسكتا في الظاهري كو قرناتي سبو دا قسكتا ونك الظاهري زي زمنتو تلق سحري وطن نسك جاهلية يدلت كودا كي اجوز كاسن قرياني تو ياك ما تكيب بياني سوا قرياني الظاهري وانا سفا امام احمد بن حنبل lokacin da aka rinka jarrabar mutane akan mas'ala ta khalqul qur'an lokacin daular Banu Abbas waɗanda suka matsa ƙwarai da gaske suka daure wa motsin lawa gindi wajen dole sai duniyar musulunci ta yi da aqidar cewa Qur'ani ba maganar Allah bane halitta ne cikin musulunci gwamnati da rinka matsawa malamai sai sun bada fatawa akan haka da yawa daga cikin malamai duka da suka ji tsoro ko fille kawunansu da takobi yasa suka gaskata wannan aqida a zahiri amma a cikin suka tabu da dalili Imam Ahmad akai da shi waɗansu suke ba shi shawara ko yaya tunda dai Allah ya ba shi rahusa idan wahala ta yi wahala ya halatta ka faɗa da harshe alhalin da kudur sai a zuci ba dan ka samu tsira da ranka man kafara billahi min badihi illa man ukriha go wa qalbuhu mutma'innun bil iman ai tunda da zuciyar ka tana tsada imani ba komai yace san ba zai yadda ba yace domin idan na furta jama'a duk duniyar musulunci tana jiran fatawa abinda duk nace su ba za su gane a cikin zuciya ba haka yake sai su yadda da su a cikin zuciya yaya zan yi in dawo wa dukkan mutane halaka in jire ni kadai yace gara ni a kashe ni su mutu da aqida mutu ba zai taɓa yadda da wannan sassauci kaga shi a daidai wurin da shari'a ma ta ba shi sassauci dan haka kenan bai kamata ba a ga malami ya je wurin boka ya je wurin mai bori dai dan malami yayi haka ko da kai a cikin zuci baka yadda da shi ba ka bai wa mutane dama cewa sa iya zuwa ga malami wannan ma ya ce ka ba mutane dama su duk wani abu wanda zai jawo fitina wa mutane ba a san malami wanda jama'a ke sauraron maganar sa a ga ya aikata a zahiri dan kare zanto yayi tallar abin ga mutane da suka yadda da shi da addinin sa da imanin sa to kaga akwai narkon azaba cikin wannan hadisi mun bayanin cewa hadisin dhaifi ne amma wannan baya hana narkon ya zo a wuri abinda ake nufi da narko abinda aka alkawarin shiga wuta ga wanda ya aikata kaza ko a kore wa mutum imani idan ya aikata kaza babu na gaba babu ma da'a fil istisqa'i bil anwa'i babu ma da'a fil istisqa'i bil anwa'i wannan babi yana magana dangane da abinda yazo fil istisqa'i dangane da neman shayarwa bil anwa'i da taurari al istisqa ala wazn istiqal wato yana nufin talabu sukuya ma bi din sa istasqa ala wazn istafala kaman su istaghfara kaman su istahda kaman su ista'ana ko istaghatha dukkan su ala wazn istafala ne wato ista'ana asalin sa ista'awana istaghatha shi ma asalin sa istaghwasa ala wazn istaf'ala dukkanin su ba wato suna zuwa ne akan wannan sikeli wanda wannan sikeli yana zuwa ne dan fa'idantar da ma'anar neman abu fil ghalib ya iya zuwa da wata ma'anar daban amma dai yana zuwa dan neman abu wato idan kace istaghfara ya nemi gafara ista'ana ya nemi taimako istaghwasa istaghatha ya nemi agaji istaghfara istahada ya nemi shiriya to haka idan ka ce istasqa ya nemi a shayar da shi ruwa to wannan al istisqa bil anwa'i neman shayarwa ta hanyar taurari shine malamai suka ce yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ya kasance mutum ya roki taurarin ya tauraro kaza saukar mana ruwa kamar yadda waɗansu daga cikin mutanen jahiliya suke an fahimta ku an samu waɗansu cikin mutanen jahiliya cewa suna yin haka amma kaɗan ne ko da su ba su da yawa dan idan ka nemi tauraro ka za a shayar da kai ruwa ai wannan sun ci sare cikin rububiyya sun ci sare cikin rububiyya wanda Qur'ani ta'ala Qur'ani kuma ya tabbatar mana ba sa yin sun cikin rububiyya sai cikin me cikin uluhiyya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al ardh min ba'di mawtiha hadai ha kuma la yaquluna Allah inda zaka ce wa ya saukar da ruwa daga sama zan ce maka wa Allah to zai yi da rubuci tauraro shine aka ce galib waɗansu ne daga cikin su ne ba su duka dan nan Qur'ani ya nuna galibin su ba sa roƙon kowa ko da saukar da ruwa sama su to dan haka dai yana daukan ma'anan roƙon tauraro ya saukar da ruwa ma'ana ta biyu al istisqa kuma yana daukan ma'anan dinginar da saukar ruwan sama zuwa ga wani tauraro ayi ruwa kace dama tauraro kaza da ya fito jiya alama ce ta cewa wato zai zo da ruwa dan saboda tauraro kaza yana zuwa da albarka ayi fari ka ce saboda tauraro kaza da ya fito dan shi tauraro kaza yana zuwa da musiba ayi haihuwa ka ce dan saboda tauraro kaza matar wani ta yi bari ka ce ayya dama ta samu juna biyu cikin daidai lokacin tauraro kaza shi yasa ta yi wannan barin to wannan shi ne ma'ana ta biyu dukkan su da ma'anan farko din da ma'ana ta biyu din wannan dukkanin su haram ne domin dukkanin su dai dingina tasiri ne na faruwar abu zuwa ga wani Allah ta'ala wanda wannan kuma shi ne shirka babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa'i wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna, da fadin Allah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna, kuna sanya arzikinku wato kuna sanya sakamakon arzikin da Allah ya muku annakum cewa ku tukazzibuna kuna tsareta Allah din, ma'ana idan Allah ya arzuta ku da wani nau'i na arziki a yamakon ku gaskata shi cikakken gaskatawa sai ku tsareta shi. Allah ya saukar muku da ruwan sama da kudararsa da ganin damarsa, ko kuma sai ku karyata haka sai ku ce tauraro kaza ne, shine ma'anar wata da Allah nazarta kuma annakum tukazzibuna. Wa an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala arba'un fi ummati min amri al-jahiliyya al-faqr bil ahsab wa at-ta'n fi al-ansab wal istisqa'u bin nujum. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. كافون مسلمون هديثي آي روتجا ألوم رزقكم أنكم تكذبون سنة تكين ديرن آيو ينصرط الواقع فصرت هنا بيناني إذن كهذا آيو ينصرطك سنة غفات الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بمواقع النجوم. أنا أقول أقول فسروا لي دبان دبان فسر أتفرقوا وتنسوا على ميسك فلا ينظرون بجن دنسلي فلا ba haka bane abinda kuke riyawa na dingina tasirin saukar da ruwa zuwa ga taurari, fala wannan ba haka bane ba. Dan haka uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa da masaukan wata ko masaukan taurari ko mafadar taurari. Mawaqi'in nujum shine mafadar taurari, shine wadansu malamai suka ce mafadar su, domin kowane tauraro bayan ya gama zurga-zurgar sa zai je fadi. Waɗansu kuma suka ce a'a mataliuha wa magharibuha din, mafitarsu da kuma mafadar su. Ubangiji na da rantsuwa da waɗannan al'amura guda biyu. Ubangiji yana da ikon ya rantsa da abin da ya ga dama, kamar da ya rantsa da dare wallahi idza yaghsha, kamar da ya rantsa da yini wannahari idza tajalla, kamar da ya rantsa da sama wassama idza taraja, kamar da ya rantsa da ƙasa wal ardi zati sada, kamar da ya rantsa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum la fi sakratin yamut, Allah na da iko ya rantsa da duk abin da ya ga dama ba wanda zai ce dan me. Amma mu bai ba ya halatta mu rantsa da Allah sai. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasum, duk wanda zai rantsuwa to ya rantsa da Allah kadai ko kuma ya shiru. Dan haka ba zai rantsa da sama, ba zai rantsa da ƙasa ba, ba zai rantsa da mala'ika ba, ba zai rantsa da annabi ba, ba zai rantsa da rawani ba, ba zai rantsa da kwandon gajima ba, duk wannan shirka ne. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasum, wanda duk zai rantsa to ya rantsa da Allah kadai ko ya shi. Amma Allah na da iko ya rantsa da duk abin da ya dama. Dan haka ce uqsimu bi mawaqi'in nujum, wadansu malaman suka ce a fala uqsimu bi mawaqi'in nujum hade yake da juna, sai dai ladin nan wato ba nafiya bace ba, ba kore rantsuwar take ba, la ce wanda malamai suke ce wasila ji abiha li tawkidil ma'ana, an zo da ita dan karfafa ma'ana. Abinda take nufi lalle tabbas ina yin rantsuwa da mafadar taurari, lalle tabbas ko shakka babu ina yin rantsuwa da masaukar taurari. Waɗansu malaman suka ce a'a ladin nan tana nan a yadda take, nafiya ce korewa take, ma'ana fala aqsimu bi mawaqi'in nujum, ba sai na yi rantsuwa da masaukar taurari ba, ai abu ne na zahiri da baya bukatar rantsuwa, kasancewa ni na saukar da alqur'ani ba sai na rantsa ba. Amma wannan shine kaulin da'if kamar yadda malaman tafsiri suka nuna. Magana ta zahiri shine ko magana ta farko ko magana ta biyu, amma wannan magana ta uku da'ifiyar magana ce a wurin malaman tafsiri. Ina rantsuwa da masaukar taurari, innahu laqasamul law ta'lamuna azim, tabbas wannan rantsuwa ce azimin mai girma, law ta'lamuna da kun sani. To me yasa Allah yake yin rantsuwar? Yana yin rantsuwa don ya tabbatar da gaskiyar alqur'ani. Innahu laqur'anun karim, abin da yasa Allah ya rantsuwa don ya ce lalle qur'ani abu ne mai girma fa. Karim shine abu mai girma, to shine suka ce mai girma wato wanda albarkatun su suka yawaita, mai girma wanda yake da kyawu ta fuskar ma'ana, mai girma wanda ya kunshi adalci cikin hukuncin hukuncinsa, mai girma wanda ya shafi gaskiya cikin duk abin da ya labarta wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'u al-alim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun yana cikin littafi wanda yake tsirarre la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba wannan littafi tsirarre illa al-mutahharuna sai tsarkakakku to shine malamai suka yi sabani cewa kitabun maknun wadansu suka ce shine lawhul mahfuz bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz wadansu malaman suka ce a'a kitabun maknun wannan wani littafi ne wanda aka kafi alqur'ani a ciki aka ba mala'iku su rike a hannunsu an gane ko kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara alqur'ani mai girma yana cikin wadansu suhuf mukarrama wadansu takaddu masu daraja masu kima marfu'atin madaukakan takaddu mutahhara ababan tsarkakewa bi aidi safara wanda ke hannun wakilan Allah sune mala'ika wanda ke hannun yan aiki domin as-safara jami'in as-safir as-safir da ar-rasul dum annas ta dan Allah na aikin mala'ika da'ilul mala'ikati rusulan wali ajnihatin masna wa thalatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir bi aidi safarati ayyana hannun as-safara sune manzannin Allah cikin mala'ika kiramin masu daraja barara masu yawan da'a ga ubangiji to dan haka sai waɗansu malamai suka fassara kitabun maknun cewa shine waɗansu takaddu da aka rubuta wahayi a ciki har da alqur'ani shi ma yana hannun waɗannan mala'iku suna da kofi a hannunsu ma'ana abin nufi kafin a saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kofin sa kuma a wajen waɗannan mala'iku waɗanda sune Allah ya dubunta wa nauyin tsare wahayi innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani ne mai girma fi kitabin maknun a cikin littafi tsararre ko mu ce lawhul mahfuz ko mu ce me waɗannan takaddu da aka rubuta wahayi wanda take hannun mala'iku shine ibn al-qayyim yace ko maganar nan ta biyu ta su karfi saboda Allah yace la yamassuhu illa al-mutahharun ba mai taba shi sai wa ba mai taba shi wannan kitabun maknun din sai wa sai ababan sa suke wa sune mala'ik wannan ya nuna lawhul mahfuz kuma ai ba a hannun su yake ba sa taba shi amma bi aidi safaratin kiramin barra wannan suhufun mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara wannan suna hannun su tunda Allah ya nuna a hannun su yake suna taba su kun fahimta da kyau dan haka kitabin maknun sai zanto shine takardun rubuta wahayi dake hannun malaiku wanda yake ba mai taba su ilmu mutahhara kaga anan gurin ba ana maganar fi alqur'ani maganar qur'ani tun tun da aka yi rantsuwa innahu laqur'anun karim maganar ta tsari fi kitabin maknun an shi kuma wani littafi la yamassuhu illa al-mutahhar ballan tana ka kafa hujja da wannan aya kan cewa ba mai taba alqur'ani sai mai alwala kwata kwata ba ta magana akan taba alqur'ani game da bani adam ana maganar taba waɗannan takardu na wahayi dake hannun mala'iku ba mai taba su sai ababan sa cewa su ne wa mala'iku dan yanzu qur'ani dan kace la yamassu ba mai taba shi sai tsarkaka akwai waɗanda arna ne ma kuma sun dauka a hannu sai take kuma an fahimta da kyau tanzilun min rabbil alamin abun saukarwa ne daga wajen ubangijin halittu shi alqur'ani afa bi hadzal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan magana ta alqur'ani yanzu da wannan maganan ne kuke risnawa kuke sassautawa ma'ana akwai waɗanda suke son annabi ya sassauta su ma su sassauto sai a hadu a cikin kare yace ya bijire ma duk abin da suka zo da shi kar su ma su bijire wa duk abin da ya zo da shi a raba a tsakiya yau a yadda da nasu gobe a yadda da nasu sai a hadu a tsakiya shine mudahana da yanzu alqur'ani kuke so a yi mudahana da shi a sassauta a zo a yi a hada a tsakaninku da wani wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuma arzikinku da Allah ya baku shine sakamakon sai ku karyata Allah din to shine suka ce arzikinku da Allah ya baku imma arzikin ruwan sama don can a baya Allah ya ce afara'aytumul ma'a allazi tashrabuna antum anzaltumuhu minal muzni sai su suka sanya wannan arziki shine karyata ubangiji dan Allah ya ce shi ya saukar da ruwan sama su kuma sun ce zuwan tauraro kaza ne ko tauraro kaza ne ya sauka kaga zanto sakamakon wato godiyar da za su yi wa Allah yayin da arziki tashi da ruwan sama shine me karyatawa shine wata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun wadanda suka ce a taj'aluna rizqakum arzikin anan ana nufin shine saukar da alqur'ani da aka yi arziki ne mai girma. Yanzu wannan arzikin a makon ku yi imani da wannan arziki da Allah ya ba ku na Alkur'ani da abin da ya kunsa na ma'anoni, sai ku kare ta, shine sakamakon shine wata zalun da kuma annabun ku kanzuru, wato dukkan fasarorin guda biyu malamai sun yi. To alaƙanta wannan kuma shine alaƙanta Alkur'ani da kuma mawaqi'in nujum, shine taularul asama, masaukan taulari ko masaukan abin nan asama. Zuwan Alkur'ani da wannan alaƙanta su da juna a nan gurin saboda fuskoki daban-daban. Farko dai yadda taurarin suke haske da ado ga sararin samaniya, haka Alkur'ani kuma yake ado ga ina ga ƙasa. Yadda taurarin ke kore az-zulumat al-hissiyya, duhu irin wanda ake gani da ido, haka Alkur'ani ki kuma ke kore mai az-zulumat al-ma'anawiyya, duhu wanda yake na ma'ana shine jahilci da kafirci da sauran dangin ayyukan sa. Saboda haka suna da alaka da juna. Amma hadisin Abu Malik al-Ash'ari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arba'un fi ummati min amr al-jahiliya, al'amurra guda hudu cikin al'ummata, wannan suna cikin al'amuran mutanen jahiliya, suna cikin abinda mutanen jahiliya suka amince da shi. Na farko al-fakhru bil ahsab, yin alfahari da matsayi, yin alfahari da matsayi, wannan a wurin mutanen jahiliya aka san shi. Mutum ya alfahari da matsayinsa ko matsayin babansa ko na kakansa, babansa basarake ne ko babansa mai arziki ne ko babansa malami ne, ko yin amfani da matsayi na kabilarsa, cewa kabilarsa ita ce kabila kaza mai matsayi kaza, yin alfahari da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura yana ɗaya daga cikin abubuwa na mutanen jahiliya. Na biyu wata'anu fil ansab, da kushe fil ansabi a cikin nasabar mutane, ka kushe nasabarwa ne. To yana daga cikin kushe nasabarwa ne kuma wato kasancewar gidansu ba su da wata sana'a mai matsayi, kamar ka kushe mutum ka ce kai da babanka ma baduku ne, kai da babanka ma kafinta ne, kai da babanka ma majemi ne, kai da babanka manomi ne, kai da babanka kaza ne, gidan dangin gidanku sana'a su shine kaza, muka kasance sana'a, ka gazanto kushewa game da nasabar mutum. Ko ka kushe shi dangane da kabilarsa, yo kai da kake baka tafi, yo kai da kake babarbare, kai da kake bayarabe, yo kai iba ma, kai da kuka sauko jukun ne kun sauko daga dutse. Duk wannan yana daga cikin al'amuran jahiliya, zargin nasabar mutum. An gane ku? Zargin nasabar mutum yana cikin al'amuran jahiliya. Abu na uku wal istisqa'u bin nujumi, wato neman shayarwa ta hanyar taulari, imma ka roki taularo dan ruwa ya sauka, ko kuma ka ga taularo kaza ruwa ya sauka ka jingina wa taularo kaza, ka ce ai taularo kaza ne ya za fitowar ta, shi yasa ruwa ya sauka a wuri kaza. An gane ku? Al'amura guda nawa kenan? Al'amura guda uku kenan. Wa qala, kuma yace anna'ihatu idza lam tatub, ita mai anna'iha mai kukan kera, idza lam tatub, idan bata tuba ba qabla mautiha, kafin mutuwarta, tuqamu yawmal qiyamati, za a tashe ta ranar tashin kiyama, wato za a tashe ta daga cikin kabarinta a ranar tashin kiyama, wa 'alaiha sirbalun min qatran, tana sanye da riga da aka yi ta da farar wuta. Kaga farar wuta wani sinadari ne mai saurin cin wuta, za a yi mata wannan ba dan komai ba, dan tafi saurin konuwa da wuta. Kaga zafin wutar jahannama ga kuma sinadarin da ke jikinta irin mai saurin kamawar wuta ne. Sannan baya da haka idan wuta ta kama abin kuma sai ya kasance yana dauke da wani wari, kaga azaba kan azaba ke. Wa dir'un min jarab, da kuma dir'un wato riga, min jarab wanda aka yi shi da jarab, jarab wato a wata cuta ce dake shafar fatar jikin mutum, wanda ko riga ya daura baya jin dadi, dole sai ya tare rigar, ba zai iya sa riga ba. Na ji waɗansu malamai suna fassara shi da kirki, to amma dai ban san hakikanin fassarar sa ba da Hausa. Amma dai abinda za ka duba cikin kowane kamusin Larabci, cuta ce da take shafar fatar jikin ɗan adam, wanda baya bukatar komai ya taɓa shi. Duk abin da ya taɓa shi ka bari na ƙara masa radadi ne. Duk rashin kaurin yadi in ka sa a jikinka, wato sai ka ji musiba ce sai ka sai rigar. Masu irin wannan cutar za ka samu ba ta iya sa riga, kuma kwanciya ta zame musu bala'i. Domin idan suka kwanta da rabda ciki, wahala dai. In suka kwiɓin dama, kwiɓin hagu, ko rigingine suka yi, duk dai wahala ne. To wannan shi ne jarab. To za a yi mata tufafi na wannan tsaranin tashin kiyama. Anna'iha ita ce mai kukan kera, wato mai kukan kera ita ce mai kukan mutuwa. A lokacin jahiliya akwai waɗanda ake ɗauka haya don su yi kuka idan an mutu. Gwanaye ne su iya kukan mutuwa. Saboda su idan suka zo aka je aka faɗa musu an yi mutuwa a wuri kaza, don haka ke kamata a ji kukanki, don saboda mutane su san cewa musiba ta sa a ji. Daga can gidanta za ta taho tana kirga irin ayyukan alkhairi ko halaye na gari na mamace wani mai kaza ya mutu tana fada tana kuka tana fada tana kuka da wani irin sauti mai tayar da hankali mai rikitaswa duniyar ta ji tayi hasara jama'a su ji sun yi hasara to irin wannan biyan su ake allati ta'kulu bidumu'i haqqin wanda take cin abinci da hawayenta to shine annabi yace idan bata tuba ba mai wannan to ranan tashin kiyama ga hukumar da za a mata alaiha sirbalun min qatran sirbal shine tufafi da sirabil da alalakum sirabil takikum al-har wa sirabil takikum ba'sak kaga tufafi kenan ko al-qamis ko al-qumus wato abin nan kenan dirul kuma shi ma shine riga ko su to kuka idan an mutu iri biyu ne akwai kuka wanda shari'a ta yi rangwame idan mutum yayi baya da laifi kukan da ke kunshe da fitar da hawaye ba tare da bayyana cewa an yi hasara ba wani mai mana kaza wani mai kaza wani mai kaza ba tare da wannan ba zuciyarka ta kadu ka damu har ka kasa jurewa kai kuka hawaye suka fita kila har ba da niyya ba sauti ya fita amma kana kokarin danne shi na fita wannan duk babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ansa ibrahim ya rasu an gaina kuka idanunsa na fitar da hawaye shi da kansa yake cewa lalle zuciya na damuwa kuma idanu na fitar da hawaye amma ba za mu ce komai ba sai abin da Allah ya yarda shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karshe annabi ce wa inna ala siratika ya ibrahim lamahzunun lalle game da rabuwa da kai muna jin takeici ibrahim haka annabi hawaye ya fitar da kina wannan babu laifi kuka nabi wanda aka haramta shine kukan da ke dauke da sauti kai ta rusa kuka ana ji wani makila ya ga riga wani makila sai an rufe shi a kofa yana marin kansa yana ya ga riga yana fasa gilasai to irin wannan dan na jahilai ne mutanen jahiliya suka rinje dan annabi ya ce laysa minna man shi da riga saboda an yi masa mutuwa ko wata musiba ko hasara ko ya mari kansa dan an masa mutuwa ko hasara ko wata bala'i ya sauka yayi da da'awa irin ta mutanen jahiliya shine kididdiga ayyukan alkhairi na mamacin annabi ya ce duk wanda ya wannan baya cikin to mace wannan iri biyu ne imma wanda suke yi dan musiba su ta shafa imma wanda suke a matsayin biki an yi musu su ma za su rama idan babanka ya mutu ya zo maka ta'ziya yana ta kuka to kai ma duk ranar da babanka ya mutu ko damuwar ba ta da yawa sai ka kirkiro kukan dan ka biya bashi saboda yayi kuka lokacin da babanka ya mutu kuma sai ka kirkiro imma waɗanda kuma su haya ake ɗaukar su su yi wannan yadda kamar yadda muka faɗa a lokacin jahiliya an same su da yawa irin wannan kukan jinsi na biyu ɗin wanda ake yi da ƙididdige laifin mamaci ayyukan alherin mamaci ana bayanin wani mai kaza da ɗaga sauti da marin kai ana yi wa mutum kana jawo wa mamacin ne azaba cikin kabari dan annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi kukan da aka yi wa mutum yana jawo masa musiba cikin kabari to shine malamai suka ce to ya zai jawo masa musiba bayan Allah ya ce wala tazuru wazratun muzara wata rai ba ta ɗaukar laifin mata shine malamai suke hada ayar da hadisin cewa ayar haka ne wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai amma wannan hadisi da cewa za a yi wa mutum azaba cikin kabari sakamakon kukan da mutane suka masa a waje wato abin da yake nufi in ya san cewa a al'adar garin su in an mutu ana irin wannan kukan amma bai hana ba kafin mutuwarsa to idan ya mutu aka masa lalle za a masa azaba don an yi masa azaba ne da laifin su shine tukaci na rashin bada tarbiyya ga mutanen gidan su idan ka san al'adar garin ku in an mutu ana irin wannan kukan to kullun kana zaune da iyalinka kana zaune da matanka ko lokacin da ka samu kanka cikin cutan ajali duk wanda ya kawo jara daga cikin su wane ina muku nasiha ku ji tsoron Allah kar ku yi komai bayan na mutu sai abin da su ri'a tayi kar ku yi mun kuka bai halatta ba annabi ya haramta cikin hadisi idan ku ka san ana yi baka hana ba al'ada ta gudana ana yi a garin ku amma baka hana ba to idan ka mutu aka yi kukan sai an maka azaba dan laifinka ne rashin hanawar kaga laifinka ne kaga nan maganar wala tazuru wa tazuru da ukura ba tazuru dan ai laifinka ne wuzur dinka ne in an yi maka wannan azaba shine sakaci wajen tarbiyyar ƴaƴanka ko wajen nasiha ga dangin gidanka bari in karasa dan ka janye mun sulsulat tunanina na biyu kuma wato ainihin a waɗanda suke yin nasiha da ayi shine su mutanen jahiliya har nasiha suke yi cewa idan sun mutu ba a yi musu kuka da yawa saboda su abin alfahari ne wai alamar ana son ka shine a ga masu kukan sun yi yawa alamar ba a son ka kuma kai ba kowa bane a gari a gikin ba wanda ya kuka sai mutum ɗaya ko biyu da haka yana cikin abin da mutum ke bari wasiya ga dangin gidansa, ‘ya’yansa da matansa, cewa idan na mutu da Allah kun kuka da yawa, a ɗauki lokaci kuma ana yi, a yayya ga riga. Kaga jahiliya ke nan, kaga idan ya yi umarni ga wannan aka yi, kaga idan aka masa azaba cikin kabari ya zo mai laifin sa. Wato, da dai wannan ne ake haɗa wannan aya da wannan hadisi yadda ba za su ci karo da su. Me kace? Idan mutum ya yi wasiya cewa ko da bayan na mutu karfi mun kuka da ya mutu kuma suka yi, a nan laifin ba zai tafi su ba, za a yi masa azaba cikin kabari. Dan ya riga ya isar da sakonsa. Duk mutuwa iri ɗaya ce, da wanda aka yi da hatsari ko ta faf ɗaya ko ta mece ce, dai ba sunanta mutuwa ba? Su sunanta mutuwa, kuma ba a shar'anta ko ba a ci. Sai irin wancan nau'i na farko wanda muka ce Allah ma ya yi irin. Wannan babu laifi dan baka ilimin lakan zuciya ba ne. Amma wanda ke da wanda kake da kasadi cewa wani abu ne gashi abin nan, shine aka ce wannan mutanen jahiliya suke wannan kukan na kasadi. Ka fito kana kururuwa ana ta rike ka. Kaga har yanzu mutane suna irin wannan. Wannan annabi ke dina cikin dangin al'amuran jahiliya. Fadin annabi cewa wannan abu yana cikin dangin al'amuran jahiliya, kaga yana nuna ma'asi ne, ayyuka ne nasa masu girman gaske. Daga cikin su kuma akwai abin da ke kafirci ne, shine al-istisqa' bin nujum, wanda shine mahallu shahid alaka ta babin da hadisin, wato ta wannan wajen al-istisqa' bin nujum, neman shayarwa ta hanyar tauni. Walahuma an Zaid bin Khalid radiyallahu anhu, malam yace walahuma yana nufin Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi an Zaid bin Khalid, daga Zaid bin Khalid shine Zaid bin Khalid al-Juhani, sahabi ne mai falala, ya mutu a shekara ta 85 bayan hijira. رضي الله عنه قال زيد بن خالد الجهني صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح يتي النبي يا إمنا صلى الصبح صلى لنا وتذكرت اللام أنا بمعنى الباء بمعنى صلى بنا النبي يا إمنا صلى الصبح يا لي من تيمو يا إمنا جاغورا تي صلى الصبح بالهديبية أو لم تأكي كرا هديبية وجل لفظين هديبية كوكت الهديبية فترد شد أكن يابا ko al-hudaybiyya bi shadda akan ya dukkan su ya tabbata, ana kiranta da wannan ana kiranta da wannan. To al-hudaybiyya din waɗansu malaman suka ce rijiya ce, waɗansu kuma suka ce a'a bishiya ce a wurin. Akwai wata bishiya tankwararriya wadda ash-shajaratul hadba, to shine su suka ce samu ta al-hudaybiyya ke. An gane ko? Wani wuri ne wanda tsakaninsa da cikin garin Makka a da wato mil 6, amma a halin yanzu kusan ya riga ma ya haɗe da garin Makka. Yanzu ana kiran wajen Ash-Shumaisi a sunan na zamani, a yanzu mutanen mazauna Makka abin da suke kiran wajen ke a kan hanyar Makka zuwa Madina. Annabi ya yi mana sallan asubahi a Hudaybiyya, wato shekaran da aka yi sulhun Hudaybiyya ke, ala asari sama'in kanat minal layli, bisa ga bayan sama'in ruwa kanat minal layli wanda ya kasance cikin dare, ma'ana a daren an yi ruwa sosai da asuba, kuma sai Annabi ya mana sallan asubahi. Kaga nan abin da yake nufi da as-sama, wato shine al-matar, wato as-sama'u a larabci dama yana ɗaukar ma'anan can sama sananniya, sannan yana ɗaukar ma'anan girgije, wani lokacin kuma yana ɗaukar ma'anan ruwan sama. Duk wannan ana kiransa da suna as-sama' a larabci. Sannan kuma as-sama' dukkan abin da yake saman kashi ma yana ɗaukar ma'anan sama a larabci. Shine ce ala isri sama'in kanat min al-layli, a bisa ƙarshen ruwa da ya sauka cikin dare. Falamma sarafa, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallah, aqbala ala an-nas, sai ya juyo ga mutane. Dama sunna ga liman shine idan ya kammala wa mutane sallah sai ya juyo ya fuskance su a zaune. Haka Annabi yake yi. Wajen juyo wannan, wani lokaci Annabi na fara juyowa da bangaren sa na dama, wani lokaci da bangaren sa na hagu, duk wanda kai yayi. Hadisi dai sun tabbatar da wannan. Sai ya juyo ga mutane, fa qala yace hal tadruna ma za qala rabbukum, shin kun san abinda ubangijinku ya faɗa a wannan daren bayan saukar da ruwan nan? Kun san abin da Ubangiji ya faɗa? Qalullahu wa rasuluhu a'lam, suka ce a'a Allah da manzon sa su ne mafiya sani. To nan gurin aka ce yana daga cikin hikimar koyesuwa ka fara gabatarwa da mutane tambaya, ta yadda in sun jahilci abin zuciyarsu za ta fi kwaɗaituwa wajen sanin menene ma'anar sa, sama da ka ba su abin a matsayin labari kafin ka je ho tambaya. Dan haka Annabi ce hal tadruna ma za qala rabbukum, wani method ne na koyarwa. Sannan kuma yana nuna ladabi ga mutumin da aka tambaye shi abu bai sani ba, ya dingina ilimi zuwa ga Allah, dan sabai sun ce Allahu wa rasuluhu ala. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kala Ubangiji ta'ala yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir,
bayina an waye gari cikin su akwai wanda yake imani da ni akwai kuma wanda ya kafirce fa amma man qala mutrinna bi fadlillahi wa rahmati fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi yace duk wanda yace ai an yi mana ruwa domin falalan Allah da rahamarsa to wannan yayi imani da ni kenan kuma ya kafirce mu taurari wa amma man qala mutrinna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi amma wanda yake an mana ruwa domin tauraro kaza kuwa to wannan yayi imani da tauraro ya kafirce mu kenan ya kafirce mun yayi imani da tauraro abinda ubangiji ta ala mahallu shahid wato babu ma da afilis sai kaga nan ya fito fili ma'ana kenan ruwan sama ubangiji ta ala ke saukar da shi da mai da rahamarsa rahamarsa da falalarsa kaga rahamar ubangiji sifa ce tashi wanda ke sifatu fi domin da rahamar nan ubangiji ta ala sifa ce zatiya fi wato da rahamar nan ubangiji ta ala ke yin rahama ga bayinsa an fahimta ko dan saboda haka yana saukar da ruwan sama lokacin da duniya ga dama ba tare da izinin tauraro kaza ya fito ko tauraro kaza bai fito ba tauraro bai da tasiri wajen kawo girgije ko saukar da ruwan sama dan ubangiji ta ala ce huwal ladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وبنجي شيكي سوكد شيكي أيقود إسكا يرسل الرياح شيكي أيقود إسكا بشرا بين يدي رحمتي دم تزنتو بشارة كافر رحمت أن الروان سمجي حتى إذا أقلت صحابة iskan nan har sai in ta dauko girgije thiqalan mai nauyi wanda yake makare da ruwan sama adadin wato ainihin gangan ruwan sama mai yawan gaske girgije ke dauko shi iska kuma ya kuro shi sukunahu li baladin mai Allah ta sai mu shayar da shi ga kasa wadda take matatta ta riga ta mutu sakamakon fari fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli thamar mu saukar da ruwa a sanadiyan wannan girgije sannan kuma mu fitar da dukkan wani tsirrai a cikin ƙasa ta zalika nukhrij al-mauta la'allakum tadhakkarun yadda kowa zaman yi haka to haka za mu fitar da mutane daga cikin kaburbura ranar ta wal baladu tayyibu yakhruj nabatuhu bi idnihi kaga saukar da ruwan sama ikon Allah ne alam tara anna Allah yuzji sahaban Allah shine ke injizo da girgije fatusiru sahaban alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahum sannan ubangiji ya hada tsakaninsu da juna lokacin da girgijen ya zo a rarrabe ga wani nan ga wani nan ga wani nan sun mai yu'allifu bainahu sai Allah ya hade shi da juna natan ya hada da nan natan ya hada da nan gurin kaga yayi kauri yayi baki har ma ya rufe rana ba ku ganin ta sun mai yaj'aluhu rukaman sai kuma ya sanya shi tashi kansa shi wani kan wani fataral wadqa yakhruju min khilali sai kaga ruwa yana fitowa daga cikin Allah ne ga damar وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار ونلوكتن daga cikin girgizan nan ne sai kuma ya aiko da wani abu mai kama da dutse shi ne tsawa da za ta faru idan tsawon nan ta zo da karanta da abinda take dauke da shi na zafi ta kone garin da Allah ya ga dama ta kauce wa garin da Allah ya ga dama fa yusibu bihi man yasha wa yasrifu an man yasha tsawar ta sauka inda Allah ya so kuma ta kauce daga inda Allah ya so ba za ta samu ruwa ya kadu sana barkuhi ya zahabu bil absar walqiyar da ke fitowa lokacin da girgije ya taho ta kusa kaman ta dauke ganin mutane gaba idan aka yi walqiya walai aka dauke sai ka kamar ka dena ne yuqallibu llahu llaila wan nahara Allah yake kawo dare ya kawo rana inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lalle a cikin haka akwai izina ga ma'abuta tunani su gane kudran Allah cewa kaga duk wannan aikin tauraro ne ko aikin Allahu allazi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisaban fatara al-wadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yasrifun wa in kanu min qabli an yunzala 'alayhim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillahi Allah sai yake nuku bayan ruwan ya gama sauka sai Allah ya ce fanzur ila athari rahmatillahi duba ka ga alamomin rahmatu ubangiji ruwa ya sauka gari yayi shiru ya liki kwaɗi suna ta kuka, tsanya tana ta kuka, tsuntsaye kowanne yana farin ciki da saukar ruwan sama. Duniya ta yi sukuni daga nan idan kai magana sai an jaji daga nesa. Sihikan nan idan aka yi ruwa sakon da take kewa ya fi wanda kafin a yi ruwa. Duk wannan asa da rahmatullahi. Tsirrai su fita, sinuwanin wa ghairi sinuwan, mabambanta juna da waɗanda suke masu kama da juna. Dukkanin su wannan rahmar Ubangiji. Kaifa yubil arda ba'da mawtiha. Inna zalika lamhul mawt. وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذا الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ست آيات القرآن سمير سلون سمانية جبات نيسون كما تدف قدران أبنجيجي وجن قدانة دفومي فأوان دي إسي قدانة دوانا سي الله تولارو كوانا أبوان دباترارو بعد إكم الله ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد مطرنا بنوع كذا وكذا يتي كما يزو cikin hadisin Abdullah dan Abbas da ma'anar hadisin da ya gabata baya a cikin sa qala ba'dhum sashin wadansu bayi sai ce laqad mutrna bi naw'i kaza wa kaza ai an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da kaza da kaza fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya fa la aqsumu bi mawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kaga wannan alakar wannan hadisi da wannan ayoyi ke alakar kuma ayoyin kuma da babin ke an fahimta ko to wannan hadisi yace wallahuma wanda yana nufin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito wanda a yadda al'amari yake Imam Muslim ne kadai Imam Muslim ne kawai ya ruwaito hadisin Bukhari bai ruwaito shi dan haka sai ku gyara Bukhari bai ruwaito shi ba Imam Muslim kadai ya ruwaito shi a laqad mutunna bi naw'i kaza wa kaza a wata nuskha din ya ce laqad sarqa naw'u kaza wa kaza a wata nuskha din da akwai turwaye da ta isharar zuwa ga wannan ina da saboda lokaci sai mu dakata nan gurin sati mai nan sama ba karanta mas'alolin sai mu ci abinda muka faɗa dai dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ga baidan a tambayar farko wannan yana cewa ai mana bayani kan masu cewa ruwan sama yana tashi daga sama ne lokacin da rana ta yi zafi. Ruwan sama yana tashi daga sama ne yadda ya rubuto ke na karanta ne yadda ya rubuto. Lokacin da rana ta yi zafi ruwan ya yi zafi sannan sai ya yi ruwa sai a yi ruwa abinda yake nufi daga ƙasa ke yana nufin malaman geography ne suke faɗin wannan. Alal hakika shi sa na karanto mana waɗannan ayoyi cewa Ubangiji Ta'ala yana aiko da girgije waɗanda suke ɗauke da ruwan sama su kuma suna nuna kamar asalin ruwan sama ɗin zafin rana ne da yake dukan teku sai ta tsaye turi kamar yadda ka san idan ka sa ruwa ta fasi cikin kwano idan ka rufe shi turin nan yana bugun sama idan ka buɗe ba za a ga ruwa ba to za a ga lemun ruwa halin ba sai ka zaga ruwan ba tsirrin nan ne da ta so to wannan tsirrin shine ke yin sama daga ƙarshe ya zama ruwan sama kuma ya zuba wannan magana ya zuwa yanzu ban taɓa ganin tabarorin waɗansu magabata in banda a maganar mutanabbi lokacin da yake yaban Saifud Daula ya mutu na baitin waka da ke kunshe da wannan ma'ana a zo kuma dan karni na uku ko na zuwa na kuma ne na manta karni da mutu na biyar a yau wanda yake cewa kal bahri yab'athu lil qaribi jawahira dudan wa yursilu lil ba'id sahabi yake cewa kyauta ce da ke tamfar teku yana turowa wanda yake kusa zinariya idan ce ko ya ambalin ruwa wani lokacin ya irin tsirin nan ya yi hauka sai ya jawo zinariya dudar dan kyauta wa yabba asal ba'id sahaib wanda yake nesa kuma sai ya aska sai ya aika masa da girgiji wannan baitin waka na mutanabbi sai dai yake da wata nazariya ta malaman geography ko mutanabbi kaga karnin sa Allah alƙalli yanzu idan zamu bashi ina kyautar san karni da uku zuwa na hudu ya rayu ma'ana wajen shekara 1600 ba yake wannan magana to saboda haka bani da abinda nike da shi wanda na maganganun magabata dangane da wannan nazariya amma dai abinda zan ce idan bincike ya nuna haka yanzu to wannan shine sababin tashin ruwa daga cikin teku da dai saboda Ubangiji Ta'ala ya turo shi a matsayin ruwan sama duk da haka mu musulmi mawqifin mu game da wannan nazariya din game da wannan theory din shine bamban da mawqifin ka tunda su suna ganin hakan yana yiwuwa ne by nature ɗabi'ance mu ko mun yi imani ba ɗabi'a bace ba Ubangiji Ta'ala ke gudanar da wannan nazariyar cewa ne sai ta cike wannan kaga ba ma gujewar nazariyar aqida ce da Mr. Charles ya kawo ta a matsayin cewa komai su gani a duniya ɗabi'a ce ne ta ita take halittar komai to kaga wannan ba ma gujewar aqida ce a gaskiya mun riga mun san ba abin da ke faruwa a cikin sama ko a cikin ƙasa sai da kaddarawa Ubangiji da ganin damarsa sannan abu zai faru saboda haka in ya tabbata yana haka to wannan yana daga cikin kudurar Ubangiji ya tashi wannan din daga nan gurin ya tunta ta kuma ya sauka da shi da lalle girgijen daban ruwan daban kamar yadda nasul Qur'anin ma ya nuna kuma iska ne yake shi girgijen aikin sai ya debi ruwa to kuma idan ya debi ruwan yana na tsaye da yake kuma sai Allah ya turo iska wata zata turo shi wata iska tana gaba amfani iskar da ke gaba mai dauke da sanyi dan bishara da mutane kafin ruwan ya zo ta kawo sakon ga ruwa na zuwa karin da jin kai shin ruwa ma wani lokaci to wannan shine busran baina da rahmati to sautar kuma da kudurin Ubangiji dan Allah ce wa anzalna mina sama'i ma'an tahura sannan ce wa arsalna riyaha lawaqiha wa anzalna mina sama'i ma'an fasqaynakum wa ma antum lahu bikadhibi wato lawaqiha shine iska ta alheri wanda ke dauke da ruwan sama wanda take a nan gurin kamar ma dan su malaman suna fassara kamar ita iskan ita ce take yin barbara ga shi girgijin da ke sama sai ya dauki ciki na ruwan sama sai ya haihu shi ne sai ruwan sama da akwai malaman da suka fassara wannan ayat cikin sura Al-Hijrat wannan amma gaskiya wannan wani abu ne wanda ni na dade ina ta bincike gare shi har yanzu ban kai natija ba ta karshe dan haka abin da zan iya bayar da haske akan su kenan game da wannan bambanci ne tsakanin mu aqidar mu musulmi cewa komai ya gudana kudurin Ubangiji ne da aqidar magozanci da turawa da suke cewa neta ce na'am zai tafi na Florida aha a wannan ƙarya ne cewa suna da ikon yin ruwan sama dan kawai sun hada samu wani gas sun hada shi yin ruwan sama wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne da a ce har turawa sun kai matsayin da za su yi ruwan sama da ai da an shiga uku yanzu a duniya wannan ba gaskiya bane ba wannan yace a ranar lahadin da ta gabata a karatun kitabit tauhid an yi magana game da tamfi yace to menene ingancin wannan hadisi wa hadisin yana cikin muftarul ahadith wanda yake maganar fitowar tauraro abinda hadisin ke cewa idza tala'at as-surayya amina az-zira'u min al-ahad idan har tauraruwar surayya ta fito to gaba ɗaya shuka ta riga ta amuntu daga kowane irin tazgaro da zai iya samu hadisin Tabarani rawaito shi hadisi ne mawdu'i baya da kuma littafin muktarul ahadisin nabawiyya akwai hadisai masu tarin yawa a cikin dhaifai da mawdu'ai da haka sai an sanya lura a kai kwarai da gaske galib zubainan da suka fi hisabta a littafin riyadu salihin da bulugul maram duk sun fi hisabta ne saba kusa ba musamman tun da littafin riyadu salihin ya samu hidima daga wajen malamai da suka tace hadisansa kamar shek nasiruddin al-albani wannan zai taimaka a ɗalibi sama da irin waɗancan waɗanda ba sa bayanin inganci ko rashin inganci su ce rawahu dailami rawahu abu shaykh rawahu ayi kaza kaza. Wannan yace dan Allah menene a Hanaf? Wai yana yawan jin Dr. Ahmad yana cewa a Hanaf sun ce. Ahnaf sun ne mabiya mazhabar Hanafiya, shi ne kawai. Ahnaf mabiya mazhabar Hanafiya, mazhabin Imamu Abu Hanifa, su ne Ahnaf. Wanda yake cewa yakan ji mutane suna cewa wai tunda an yi ruwan sama mai yawa a bana, wannan alama ce ta cewa za a yi sanyi, me hukuncin faɗin haka? Idan mutane sun faɗi wannan duba da tajriba na abin da ya taɓa faruwa a baya, babu komai, babu wani sabo a kai. Shin jarabawa ta gudana a yanayin tunda dai duk wanda ya rayu ko da shekara goma ne ballantana 20 ko 30 ya san cewa za a yi da ya san ya ga damana ya kuma san ya ga sanyi. To alaƙar sanyi da damana kila ta iya yiwuwa tajriba ta mutane sun lura sun yi izina duk shekarar da aka yi ruwan sama akan sami ƙarin sanyi saboda shekarun da ruwan sama bai yawa. Idan tajriba ta nuna haka sai ta faɗa babu komai, amma ba za ka yi jazin bane ba ka yanke ka ce lallai bane sai an yi sanyi, ce mai yiwuwa bane dai kam alamu nan za a yi sanyi saboda ya sha gudana a baya duk shekarun da aka yi ruwa da yawa sai an samu sanyi mai zuru da yawa. Amma ka ba da tabbacin ne baka da Ubangiji na iya sabawa nawami su kawai. Ka'idojin da suke gudana sararin sama ne Ubangiji ya keta wannan al'adar da suka saba gani ta yau da gobe. To dan haka ba a ba da tabbas a kan wannan, sai dai ka ce tsammani. Kuma galibin mutane ai duk za ka samu in dai a kasar Hausa ne ko dai inda musulmai suke tsammani ne suke. Alamu na nan za a yi, amma ba wai tabbaci ne suke ba da wannan kuma babu laifi a ciki. Wannan yace menene fassaran wannan aya in yada una min dunihi illa inasa wa in yada una illa shaytanan marida. In yada una min dunihi illa inasa, Allah yana nufin ba abinda suke kira min dunihi ko ma bayansa. Addu'a anan bi ma'anar ibada, ba abinda suke bauta wa min dunihi wanda yake ko ma bayan Allah illa inasa, mace mata. Abin nufi gumakansu mata ne, domin Allat da Al'uzza da Manat dukkanin su mata ne. Allat mu'annas ne na Allah, Al'uzza mu'annas ne na Al'aziz, Al-Manat kuma mu'annas ne na Al-Mannan. Shi ne Allah ce in yada wani min dunihi illa ina, ba abinda suke bauta wanda ba Allah ba ce mata. Mata su a goma kan ma kuma ba gunki namiji ba, macen gunki. Wa in yada wani illa shaytanan marida, ina ba kuma ba abinda suke bautawa mace shaytan wanda yake mai taurin kai, ma'ana dan saboda shaytan ke yin jagoranci wajen bautar gumakan. Amma kace mata saboda gumakan waɗannan bisa kaulin da malamai ke cewa wannan Al-Uzza da Al-Aziz da Al-Nas da Manat dukkan su tasni ta'anisi ne na waɗannan kalmomi da kuka ambata ta'anisi Allah Allah, wanda wannan shi kansa laifi ne, ta'anisi kansa ni ta ne sunan Ubangiji, shi kansa laifi ne. Da haka Allah ce in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Waɗannan duk sunaye ne da kuka sa da kanku ba na cikin Qur'ani ba. Allah bai sokar da dalili a cikin ku. Kuma bisa ga zato ne in ya tabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa la taqad ja'ahum min rabbihim al-huda. In ya tabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. دوك وانا نونا زرقيني أكان سنة دانا ندونا ننسونا يد سيدي وشيني معنى إن يدونا من دونه إلا إناكا وإن يدونا إلا شيطانا. تاريخ عبد الوهاب, tarihin Abdulwahab mun yi har karatun Beirut Road na makon da ya wuce, ma wani ya tambaya ka tambaya ka nemi kasar din karatun Beirut Road na makon da ya wuce. Mun yi magana kan tarihin Sheikh Muhammad bin Abdulwahab a takaice. Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma ka nemi kasar din da muka yi na makon tarbiyya a musulunci. Ina jin kusan lacan karshe mun yi magana akan jagorori a cikin addinin musulunci. kawo samfurin rayuwar Imam Ahmad bin Hanbal. Sai nemi wannan kasafin zai kare ka sosai da sosai. Tambayar karshe wannan yake cewa wani mutum ne yana da ilimi ko matarsa tana zuwa makaranta ya halatta? Ya halatta mana. Ba ta akai ba dan kana da ilimi kuma kar mai taka ta je makaranta. Ya halatta ta je makaranta ko kai ne malami a makarantar ko ba kai bane. Aslan fitar mata fa mutane ne suka tsananta sama da yadda shari'a ta tsananta. Ita shari'a ba ta ta yi kar a fita ba. Tabarruji shari'a ta hana. Tabarruji kuma shine fita da me? Ado wala tabarrujuna tabarrujul jahiliyyati. Kaga abinda shari'a ta hana tabarruji ba fita ba. Fita shari'a ba ta hana. Matakar mace za ta fita da cikakken sutura da ake bukata mace musulma ta sa. Shikenan. Za ta fita dan ta je asibiti, za ta fita dan ta je ziyarar iyayenta, za ta fita dan ta je makaranta, za ta fita dan ta je waɗansu bukatunta. Duk shari'a ba ta haramta mata abinda ake bukata. Ta sanya tufafi wanda za su zame mata katanga daga dukkan wani farmaki na idanun mutane. Kuma ta sassauta muryarta kar ta rinka daga murya a wuri. Kar ta yi magana sai inda bukata ta kama. Kuma in za ta yi magana ta yi magana ta fi sabilillahi ba magana ta rangwada harshe za ta jawo magana za ta tada hankalin mutane ba. Dan Allah ya ce fala taqdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad. Kar ku sassauta harshe ko kuna kakalan magana ku sa wanda yake da cutar zuci kuma ya abin nan ya faɗe ta game da ku. Ku kunna kaulan ma'rufa ku faɗi 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 sananne da shari'a. Kaga duk ba a hana magana ba. Ha kuma ba a hana fita ba. Duk hadisin da suka zo cewa mata ba sa fita ko lokacin kaza ba a fita duk wannan ba abin nan suke. Ka duba duk abin nan duk dai tsananin tsari dai sai dai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin nan. Shi ne dai karshe ko? Dan Annabi yake tambayar abin nan cewa da ɗaya daga cikin ku zai samu mutum da matarsa ya samu wani mutum da matarsa suna aikata fasikanci ya zai wani ce kafin ai ga tari zan ɗauka in sari. Wanda daga cikin sahabbai sai Annabi yace kun ga kishin wane yace to na fi shi kishi yace Allah kuma gaba ɗaya ya fi mu kishi. Amma tare da haka idan ka duba hadisin da yake magana akan hadisin ifk cikin Bukhari yana cikin mafi tsawon hadisi da waɗansu hadisan daban-daban za ka samu cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin zuwa Madina ba sa Aisha take cewa ba ma yin bandaki a cikin gida muna ganin kazanta ne a yi bandaki a cikin gida. Na ga duk wanda bukata ta kama ta ta bayan gari sai ta fita daji. A ta matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. A haka suka zauna su al'adan su ta Larabawa suna ganin kazanta ne a yaban daki. Lokacin da ake yawo da maganan Aisha ana zargin ta da ita da Safwan ibn Mu'attil ai ba ta samu labari ba sai bayan sun fita da ita da Ummu Misba ibn Asasa. Irin wannan bukatun take a lokacin nan ba ma yin ban dakuna tun bina mun fita ne da ita sai take mun bayanin kaza kaza biki duba abinda mutane suke cewa game da ke mahallu shahid sun fita bayan da ka dake nan kullun sai an fita make ku ga ta zasu kamsu salawati masallaci ka dake nan kullun za a fita so biyar ko kamsu salawati kadai za a kuma Annabi yace duk wanda matarsa take za ta je masallaci kare hana ta la tamnu ima Allah masajidal lahi kuma idan aka zo su masallacin ma ba a yin wai ginin maza da ginin mata da ban hada ake kawai la iyaka an ware sahun baya na mata sahun gaba kuma na maza shi yasa Annabi yace mafi alherin sahun maza shine na farko mafi sharrin sa na ƙarshe saboda me saboda yana kusa da sahun mata shi zanto ba wai dan yana da sharri ba a'a saboda akwai abin nan kasancewar ya kusanci mata kawai amma duk da haka bai ce kar ai ba yace mafi alherin sahun mata na ƙarshen baya mafi sharrin sa kuma na gaba saboda me suma dan saboda suna kusa da maza. A wannan lokacin su munafukai in sun zo ba sa zuwa da wuri sun fi so sai in sahun gaba duk ya kika suna daga na baya sai kawai su ga mata. Amma duk da haka Annabi bai ce a mata ku daina zuwa ba. Har akwai waɗanda idan an zo sahu idan ya ruku'i sai ya bude kafa sai rika leƙowa su waye a baya. Idan an zo sujada duk ya haka duk cikin munafukai. Har Allah ya saukar da aya walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almutaakhirin. Mun san masu zuwa da wuri sahun gaba bayan Allah na gari. An san munafukai masu tsayawa a sahun ƙarshe don su kalli mata Allah ya ce duk mun san su. Amma duk da haka nasi bai sauka bai ce kai mata ku daina fita. Kai ku daina zuwa masallacin. Kai ku daina kaza. Duk nasi bai zo ba kan wannan har Annabi bar duniya a haka ake. sai ka rasa mutane na hankalin mai fiti. Amma sai mutanen mu su zafafa, wai matan magabata ba sa fita sai su uku a duniya tunda suke. Fita ta farko daga cikin mahaifa za ta zo duniya, fita ta biyu kuma daga gidansu za a kai ta gidan miji, fita ta uku idan ta mutu za a kai ta kabari. Allah da manzon mu ce wannan. Waɗannan labarai ne marasa tushe duka waɗannan. Kullum abin da za mu zaburar da mata shi ne, mu zaburar da su su ji tsoron Allah, mu zaburar da su mu matsawa ‘ya’yanmu da matanmu su zunzunci hijabi, su zunzunci ladabin magana. Idan suna tafiya kan titi sai ga wuri za a yi turmutsu da maza su kauce, su bi inda su kaɗai ne. In wuri ya sarkafe ana cakuɗe ɗaya ne, in ba larura ta sa dole wurin za su ba, gara su zaga wata wani wuri. In ta biyo titi ga maza suna zaune a kan titi, ga mayun samari sun zauna a kan benci. Ta ga akwai wani titin ta kauce ta wani lokacin ta wuce. Saboda waɗansu la yanzu da ƙone ta bi amsari, kamar sa ta faɗi da ɗan, suka zina mata ido. To sai a koya wa mata ladabin su kauce. Kaga da duk akwai wannan a ƙasar Hausa. Da mace in za ta fita unguwa da daddare, sai a ɗata da yaro ɗan shekara bakwai yana riƙe da fitila a gaba. Dama ba a zuwa unguwar galibi sai bayan magariba, a je kuma a dawo wajen ƙarfe 9:30 an riga an dawo gida. In kuma za a fita za a yi ni a gidan yini, to kuma da sassafe mata suke fita, ba kuma za su dawo ba kuma sai da yamma. Kuma duk inda ta taso nan titi ta ga taron jama'a kuma sai ta kauce sai ta bloko inda ba mutane da yawa. Kuma su ma mutanen da da aka kunya ba wanda yake abin nan da sauransu. Amma duniya da ta lalace, da duniya ta ci gaba ta fuskar kimiyya sai ta zanto kamar gari ɗaya. Da ɗan iyayenmu za su je aikin haji ko Makka sai sun yi tafiyar shekara a hanya, siya da zango a nan, siya da zango a nan, har su je. Yanzu sai ya kasance za a je kuma a dawo, yanzu haka mutum zai shiga jirgi pilot ka taimaka da Allah ka sauri ka za a jidda ya ciki. Insha Allah da yamma zan kawo a je a dawo. Kaga duniya ta zama kusa, ga telephone, ga telex, ga kuma fax, ga menene, ga kuma satellite, tauraron ɗan Adam, sai duniya ta zama to gaba ɗaya kamar gari guda. A yau abu kaza zai faru a Amerika sai ka bishi a yanzu da lokacin da yake faruwa ana nuna mashi bashi daidai lokacin faruwarsa ta hanyar tauraron dan Adam. To wannan ta sa sai al'ummu suka rinka yi wa juna barbaran al'adunsu da kalca ɗinsu da tunaninsu, duk waɗanda ba su da tauraron dan Adam da ƙarfi ta kimiyya sai suka zanto masu koyo na waɗancan, dan waɗancan suna da abin da yake musu tallar al'adunsu da kalca ɗinsu, ko kuma ba ku da mai muku tallar wannan. Sai muka zanto al'umma magluba saboda ba mu da ci gaban kimiyya, dole sai tunaninmu ya zanto na wanda masu kimiyya su ci. Wannan shi ne abin da ya haifar da matsala a duniya gaba ɗaya. Kuma sai ya kasance ilhadi kasuwarsa take ci, wato yiwa Allah tunbe da ya masa tawaye kasuwarsa take ci da sauraron waɗannan. Wannan tunanin kawai kana zaune a gida ɗanka musulmi tun yana ɗan shekara bakwai za a rinka yi maka barbara, ana yi wa aƙidarsa barbaran mummunar aƙida, ba ma gujira aƙidar turan yamma. Ba yanda za ka yi, talabijin ya fi ƙarfinka, rediyo sai kuma kai kaɗai, ga talabijin, ga rediyo, ga jarida, ga abin da zai gani a titi, ga makaranta, ga salabus ɗin da aka tsara wanda ba ruwan shi da Allah ya ce, manzon Allah ya ce, wanda da shi zai yi karatu tun daga mataki na primary har zuwa matakin jami'a. Kai kaɗai ne kake son ɗanka ya bi Allah da manzonsa, titin garin ku baya son ɗan ya bi Allah da manzonsa, dan za a koya masa a tun a titi. Talabijin ɗinka baya so, rediyon ka baya so, jaridar ka bata so, salabus ɗin karatun baya so, tauraron dan adam da ake yakar mu da cikin gida baya so, ya za ka yi kadai? A dukkan waɗannan gaba ɗaya abokanan adawar ka ne kai kadai, ka ga sai namijin ne, sai dai ka kare abin da za ka iya karewa, in duka yi yawa sai dai a kare ne na ka kawai. To yanzu ka ga ka zo ka cewa mata ma ba za su fita ba, kai ma ka san ba zai taɓa yiwuwa ba, saboda sun yi wanda gidan ma ya musu kaɗan sai sun fitan. Ya za ka yi? Kullum kuma yawa za su ƙara yi, daga nan har duniya ta tashi ƙara yawa suke yi. To ya za su yi? Ba za su fita ba, gidan ma ya musu kaɗan. Ka ce ba za su fita ba, dama kawai dama wannan zai zama to sai dai a ji ka kawai, ba zai yiwu ba. To amma ya za ka yi? Ka gyara ya za a yi fita ta kasance. Sai wani ya zo ya ki shi, shi matarsa ba za ta je makaranta a karanta da ba, sai saboda ya shi matarsa ba za ta je makaranta ba, amma kuma za ta je gidan yini. Waya za a yi ta je makaranta malami ya karanta da ita namiji, to ya za ta je gidan yini kuma makaɗi namiji kuma ya kaɗa mata ganga sai rawa kuma. Kun san suna kuzi ne wannan? Ta je asibiti ku je kai da likita, haka kawai likita ya ce ka tsaya a waje, ko kai ka kai ta fa, wai matarka ce zai duba ta ce to da ka ta a waje.
kuma ka dakata kuma kai zaka tura kofa to din nan ba kai zafin kai ba sai makaranta inda su 40 da malami daya ko shi ne shedan ya zai su 40 malami daya a cikin aji wace mutum ya zafi akan wannan kuma yaje kai ta asusu da kansa kuma ya bar wa likita ko wani lokacin ma ya bata kudin haya din daga mandawar ruwa le zaka ji asu ita da kanta bai san ma lokacin da za ta dawo ba bai san da za ta zama har ta dawo amma makaranta dai kanta kishin sa ya tashi akan Allah ya rufa mana assalamu alaikum.